الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar Laraba ce da ta daidai da 22 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1431 daidai da 31 ga watan July shekara ta 2013 wannan shine kasar da 97 daga cikin jerin giyar karatutukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka yi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji idan jama'a basu manta ba muna cikin suratul baqara suratul baqara ta sauka a madina ne madina matattara ce ta musulmi da waɗanda ba musulmi ba matattara ce ta larabawa da waɗanda ba larabawa ba madina cibiyar kasuwanci ce madina cibiya ce ta wayewar kai akwai sarautu daban-daban akwai hukumomi mabambanta a garin madina dan haka madina tana buƙatar a samar mata da wani tsari amma a bisa haske na ainihin wahayi wanda annabawa suka zo da shi shine Allah madaukakin sarki ya rinka saukar da waɗannan ayoyi waɗanda ke cike da dokoki ajiya an ba manta ba mun karanta aya ta 188 ayo akan ta zamu tashi insha Allah ta'ala malam bismillah Allah yace wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baqili na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
wannan aya Allah madaukakin sarki yayi kwaba dangane da zalunci ta bangaren dukiya musamman zaluncin da zai shafi rashwa wajen sauya hukunci ko kuma danne wa mai karfi a lokacin da yake fatan cewa masu hukunci za su ainihin wato kwato mishi wani abu da aka zalunce shi saboda an fi karfin shi Allah madaukakin sarki ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ya ku jama'ar musulmi kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da barna watudlu biha ila alhukami ku rinka daukar dukiyar kuna kaiwa masu hukunci lita'kulu fariqan min amwalin nasi domin ku samu damar cin wani yanki na daga dukiyar mutane bil ismi cin dukiyar ta hanyar zalunci wa antum ta'lamuna ahalin kun san haka ba daidai bane a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yayi gargadi dangane da haramun ne ka ci dukiyar wani ba tare da dadin ran shi ba haramun ne shari'a ta hada ka da wani ka tafi ka je ka kaiwa mai hukunci ko alkali ko wani shugaba wata dukiya ba dan komai ba dan ya dauki gaskiya ya baka kai ka san baka da ita in kuka yi haka kun ci dukiyoyin mutane da zalunci kuma kun san haka din ba daidai bane mun ji cewa tare da cewa an kawo wasu dalilai da suka bayyana dalilan sauka ainihin wato wannan ainihin aya amma kullun shi Qur'ani yana magana da musulmi ne a kowane zamani a kowane gari kuma shi Al-Qur'ani ba da dalilin saukar shi ake hukunci ba ana hukunci da abin da yake fadi ne wannan aya ta tattaro kowa daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ka dan caca ya shigo cikin wannan mutumin da yake wa mutane 419 ko da 419 din nan irin na zamani ne waɗanda ya mafi tsanani a irin wannan zamani waɗanda ake kira yan yahu waɗanda su suna yin kuɗi ne ta kan internet sai su yi ta rubuce waɗanda yake da haka ne za su ainihin ɗibi kuɗin wani ko kuma su yaudar wani ya aiko musu da kuɗi zuwa account ɗinsu shikenan bayan lokaci sai ya ji duk wata alaka ta yanke tsakanin su. Hakanan mutumin da zai fusgi dukiya ko kuma ya kwaci dukiya, haka mutumin da zai ci bashin wani ko wani ya kawo mishi ajiya ya zo ya yi kimeme cewa sam shi bai san da wannan magana ba. To sannan kuma shari'ar musulunci ba kadai tana dubar haramcin dukiya bane ga dukiyar da aka ci cikin bacin ran mai dukiyar. Akwai wasu dukiyoyi waɗanda mai dukiyar ya bayar yana murna, amma duk da haka haramun ne, kamar kuɗin da mai neman karuwa yake ɗauka ya bata, kamar kuɗin da mai luwaɗi yake ɗauka ya ba abokin luwaɗin shi, kamar kuɗin da ake ba malaman tsubbu da ƴan duba, da kuma kuɗin da ake siyan giya, alade, naman kare da naman jaki, duk waɗannan kuɗaɗe haramun ne. Sai dai duk dukiyar da zaka siyar in ta zama tana da aibi, idan har ka faɗi aibin ta, to anan in ka siyar da ita tare da wannan aibin ba haramun bane. Idan ba a manta ba, jiya daidai nan ne karatu ya tike mana, a yau za mu tashi wata mas'ala da al-Imam al-Qurtubi yake cewa man akhadha mala ghairihi la ala wajhi izni shar'i, wanda ya karbi dukiyar wani ba da irin yadda shari'a ta ba da izini ba, faqad akalahu bil batili, shikenan ya ci wannan dukiya da barna. Wa min al-akli bil batili an yaqdi al-qadi laka wa anta ta'lamu annaka mubtilun, yana daga cikin cin dukiyar mutane da barna alkali ya dauki gaskiya ya baka a halin kai ka san baka da gaskiyar. Misali, kaje ka samu filin wani ko gidan wani, kaje ka yi takaddu na ƙarya, sai a koma da kwanan watan baya daga wanda ake ganin cewa shine yake da takaddun fili na gaskiya. Haka tana faruwa ne tsakanin wasu miyagun dillalai da kuma wasu shedanu waɗanda suke aiki a makaikatar ƙasa da safayu. Kai an baka fili 2004 watan August, sai su je sai su ainihin binciko file ɗinka, sai ainihin rubuta wata takarda ta ƙarya, ita kuma sai ta koma 2003, sai ya zama kenan yanzu kai da kake da takarda wadda take mai nagarta, yanzu ma kai ake tuhumar cewa kai ne kaje kai takardar jabu. Idan aka tafi shari'a, alkali zai yi hukunci da abin da ya bayyana gare shi. Don haka in aka zo aka nemo mutanen ƙasa da safayo, ina takaddun fili na asali, waɗancan da ke ma'aikatar ƙasa da safayo kai ka haɗa kai da su, sun je sun cire takaddun nan na asali na wancan, sun mayar da naka. Don haka in aka koma aka duba file, sai a ga cewa kai ne kake da file a wannan ma'aikata ta su. Kun ga alkali anan, a bisa hukunci da Allah ya nuna mai shi ne zai yi hukunci ne ya ɗauki takardun fili ya baka kuma ya mallaka maka fili, wancan mai fili kuma a gargaɗe shi a jakunnan shi, in an sake ganin shi a filin ya zama ainihin ya shiga cikin wani halin kunci. To kai abinda kake tunani, ai tunda har alkali ya hukunta ya baka, to ai shi kenan ta ciwu. Abinda wannan karatu namu yake cewa a yau, hakan din bata ciyu ba. Fal haramu, mala yace ita haram, la yusiru halalan bi qada'il qadi, bata sauyawa ta koma halal saboda alkali ya hukunta ta. Li'annahu innama yaqdi bi dhahir, saboda alkali zai yi hukunci ne da abin da ya bayyana gare shi. Wa hadha ijma'un fil amwali, wannan malamai musulunci duk sun hadu cewa haka abin yake dangane da dukiya. Wa in kana inda abi hanifa qada'uhu yanfudhu fil furuji batilan batilan, amma abu hanifa sai ya fandare, sai ya sha bamban da sauran malamai. Shi abu hanifa abin da yake gani haka abin yake, inda ya shafi dukiya ne, amma in ya shafi aure, to wannan kuma shi yana ganin in alkali yau ya kashe auren wata mace koda kisan auren na ƙarya ne, wani ya je ya aure ta, kuma a halin shi wanda ya aure ta da alkalin da duk wanda ya shaida sun san cewa auren na ƙarya ne, Abu Hanifa yace in aure ne auren yayu. Wa idza kana qada'ul qadi la yughayyiru hukm al batin fil amwali,
Qurtubi sai yake wa Abu Hanifa mai da martani yace haba Abu Hanifa in ya zama dukiya hukuncin alkali baya mai da halal ta zama haram fa huwa fil furuji aula dangane da farjin mace ai shine yafi hadari shi yafi cancanta a ce alkali bai isa halalta shi ba jama'a kun fahimci wannan da kyau karshe sai yace warawal a'immatu malaman hadisi irin su Imam Ahmad da Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi an ummi salama daga sahabiya ummi salama matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qalat tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace innakum takhtasimuna ilayya jama'a kuna kawo mun kuka wala alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd me yuwa waninku ya zama yafi iya lauya bakin shi wajen gyara hujjojin shi da kare kanshi da tabbatar da gaskiya fa aqdi lahu ala nahwin mimma asma manzon Allah yace ni kuma sai in yi mishi hukunci da gurgurdan yadda naji sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace faman qata'atu lahu haqqo akhihi shay'an fala ya'khudhu wanda din na yanki wani haƙin dan uwan shi na bashi kada ya karba fa inna ma aqta'u lahu qita'atan min an-nar ba komai nake yanka mishi ba wuta ce fi riwayatin a cikin wata riwaya falyahmilha aw yadharha ya rage mishi wuta ce na yanka na bashi ko dai ya karba ko kuma ya batta wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan wanda kowa ya san cewa da littafin Allah yake hukunci da sunnar manzon Allah yake hukunci amma annabi yana cewa baya yin hukunci na alƙalanci da wahayi me wannan take nufi idan annabi yazo yin hukunci ba wai Allah ne zai saukan mai ba yace malan garba shine yake da gaskiya malan idi ba shi da gaskiya ba wahayi Allah yake wa annabi ba malan garba yake kokarin bayani malan idi yake kokarin bayani to sai al'amari sai ya tabbata wane ne ake ganin ya gabatar da bayanai da dalilai da hujjoji waɗanda za a iya karbe wane kuma ba shi da gaskiya sai annabi ya hukunta sai ya ba wane gaskiya sai ta zama kuskure ne Allah bai tsarkake annabi daga yin kuskure irin wannan ba saboda Allah ya danganta mai ne yayi hukunci da gurgurdan abubuwan da ya ji a wurin mutane malamai suka ce daga cikin hikimar haka ita ce idan da annabi yana yin hukunci na alƙalanci ne da wahayi to bayan annabi da babu wanda zai sake yin hukunci kuma idan da duk lokacin da rikici ya kacabe tsakanin miji da mata tsakanin makwabci da makwabci tsakanin dan kasuwa da abokin hulɗar shi idan suka zo gaban annabi Allah zai wahayi ya ce wane ne da gaskiya wane bai da gaskiya ran da annabi ya rasu fa da kaga babu sauran hukunci to amma sai Allah madaukakin sarki sai jingina wa annabi yayi bincike da gurgurdan yadda bincike ya kai gare shi to lokacin nan sai gane wane ke da gaskiya to sai a dauko aya ko hadisi sai a bashi gaskiyar shi wane ne bai da gaskiya sai a dauko aya ko hadisi sai a hukunta shi a bashi rashin gaskiyar shi dan haka kun ji magana cewa annabi yana hukunci da littafin Allah da sunna amma wajen alƙalanci kuma ba da wahayi ne yake ba yana yi ne da abin da ya bayyana gare shi ina fatan kun iya bambance abubuwan guda biyu a ƙarƙashin wannan annabi sai yake cewa in ya dauki gaskiya ya baka a halin baka cancanta a baka ba karka tafi kana murna a yau idan kana zuwa kallon shari'o'i kana karanta journals wato jaridu da mujallu na lauyoyi da alƙalai zaka ga wani yana tsalle yana murna me shari'a ya bashi gaskiya amma shi a kokon zuciyar shi ya san bai da gaskiya irin waɗannan maganganun ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dan ya dau gaskiya ya baka a matsayin shi na manzon Allah bai halatta maka wannan gaskiyar ba idan dukiya ce bata halatta gare ka ba idan mace ce aka dauka aka baka bata halatta ba idan fili ne ko wata dabba aka dauka aka baka bata halatta ba hasali ma annabi yace ya rage maka wuta ce ya yanka ya baka ko ka karba ko kuma ka bari wannan annabi kenan jama'a me kake tunani malam wane me kake tunani alƙali wane a yau ko fatawa ce mutun yazo zai wa malami sai gyara wannan fatawar yadda ya san cewa ƙarshe za a bashi ansa a ce ba komai haka musamman mutun yaje yayi ta lalata da bazaura kafin ya aure ta bayan kwana biyu da lalatan nan ba ai istibra'i ba an je an daura aure daga baya bazaura ta zo ta shiga makaranta ta wa'azantu ta ji wa'azi sai ta fahimci cewa wannan zaman auren da suke babu shi in ce mishi magana sai ya ce bari zan je in tambayi Sheikh Wani sai ta yi sai tafi Kaduna wurin Lawal Abubakar ya je Kaduna wurin Abubakar Gumi ya je wurin duk ya je kewaye su sai je faɗa musu cewa aure ne ga yadda akai sai ya sauya surar abin sai ya faɗa shikenan sai malam ya ce aure yayi amma Abubakar Gumi da yake tsohon alkali ne in har ya buga waya ya hada shi da algamata malam ga matan ma kai magana da ita sai malam ya ce a gurgurdan yadda mai gidanki ya mun bayani to aure yayi amma ko kina da wata magana sai ta ce algafata malam gafa yadda abin ya faru sai ce a ba haka ya gaya mun ba to daga lokacin ne kuma sai ta sassa ta tashi sai algafata malam rabu da ita fitina ce irin ta kawai dama daga baya ta zo tana take-taken ba ta son zama da ni ta zaka ba a ka ji tsoron Allah a tsaya a gyara abin yadda zai gyaru idan ba mai gyaruwa bane a hakura wannan shine abin da yafi dacewa dan haka idan kun fahimci wannan jama'a duk wata fatawa da wani malami ya maka wallahi ba za ta halatta maka wata dukiya ba a yau mutane suna shiga kasuwanci iri-iri musamman kasuwanci irin waɗanda turawan yamma suke zuwa musamman kasuwanci irin waɗanda zaka samu ƴan kudu daga cikin Yarbawa da makamantan Inyamurai suke zuwa da su waɗanda suke arna ne sun je sun hado kai da wasu turawa a kasashen waje sai a zo a kawo maka sai a ce ga wannan kasuwanci zaka ɗibi miliyan 5 ne zaka bayar kullun wata za a rinka baka kaza sai ka tambayi mutum wannan riba da za a rinka baka ranar da faduwa ta kama fa a sai ce a kullun dai za a baka kaza to wane irin kasuwanci ne a duniya yake da fixed riba riba shi tsayayya ba ta sama ba ta kasa wane irin kasuwanci ne ba a faduwa sai riba sai ki gaya maka gaskiya saboda galibi sun dauki malaman gidadawa ne sai rirrufa malamin sai malamin sai ba shi fatawa sai tafi sai ce ai malam wane ya bani fatawa wannan harka da muke ta man fetur babu komai wannan harka ta gas da muke babu komai wannan irin kwangila da muke babu komai ka sani da cewa abinda ka gaya wa malamin shi ya baka ansa baka fito mishi da hakikanin al'amarin ba shi yasa dole ne malamai su rinka isti'ana da professionals malamai ku rinka samo kwararru idan mas'ala ta zama mata ummu bihil balwa mas'ala ce wadda in ka bada fatawa za ta fantsamu a cikin gari ai ta cewa ai wane ne ya halatta to ka je ka nemo waɗanda suke masana ne je ka nemo ma'aikatan banki kamar guda uku daga mabambantan bankuna da tsoffin hannu da sababbin hannu ka zo ka bincike su dan haka shi wanda ya zo maka da fatawar in ya nuna yana gaggawa sai ka ce baka sani ba domin tana buƙatar sai ka tsaya kai kyakkyawan bincike idan matsala ce wadda ta shafi al'amarin likitanci a je a nemo ƙwararrun likitoci da ƙwararrun nurses idan matsala ce wadda ta shafi harkar filaye idan matsala ce wadda ta shafi harkar mu'amala da refineries hukumomin tace man fetur da makamantansu ka tsaya kai kyakkyawan bincike tukuna bayan bincike sannan sai ka fitar da fatawa a kai amma galibi ƴan bokon mu sun maida malaman mu gidadawa kuma gaskiya mafi yawanci sun amshi wannan sunan nasu dan haka sai a zo sai a baiwa malami matsala a rigingine sai a ce algafata malam wannan man shafawa ne gashi muna zuwa da shi daga Kwatano kawai wai wani malami ya ce wai wannan babu kyau yanzu malam man shafawa haramun ne a zamanin annabawa akwai man shafawa ne balle a ce ai ba wata aya da ta haramta ko sai ka ji ya tattara malamin ya hana shi magana da sai malamin ya ce amma wani malami ne ya ce babu kyau sai a ce malam wane sai ce to ai malam wane dan boko ne a nemo shi kai eh me yasa ka ce sai ce malam mu mun karanta chemistry ne kaga wannan abin eh to kitsan alade ne so ashe kun ga kai yanzu yazo yayi amfani da mutuncin ka ne ya kare wani kasuwancin shi ko kun fahimta jama'a domin abubuwan da ake rubuta jikin man shafawa jikin abubuwan sha wanda ya karanta kaza ya karanta kaza da ya karanci wani abin sai ya ce to ai wannan technical language ne na kitsan alade wannan ai giya ce wannan ai kaza ne dan haka sai ya ce haramun ne sai wani ya ce jama'a yanzu kun ji wai wannan man shafawa wai haramun ne yana da ilimi akan abin ne wancan malamin da kaje ya halata maka bashi da ilimi akan abu saboda haka muna fatan malamai musamman abin da ya shafi harkar dukiya wallahi shirin bana ya wuce da nada yanzu yanayin dukiya ta dauki wani salo wanda yake galibin malaman mu da ake jin su malamai wallahi abin ya wuce karfin hankalin su yanzu masaloli na banki sai kaji an ce ai ga wani banki na musulunci an kafa babu wani banki na musulunci a dai ce akwai wani banki wanda aka dan saka wasu kaidoji wadanda kai baka san menene riba ba kai baka san menene bankin musulunci ba sai a ce ai wannan bankin shi babu riba a ciki babu riba a ciki bari in yi maka misali da abinda kowa zai iya fahimta koda baka yi karatun addini ba wannan bankin da suke ce maka babu riba yana da ATM eh zaka iya zuwa ka dauki katin ATM din shi ka saka a injin ATM na wani banki da aka san yana da riba eh kuma ka cire kudi eh shi ma bankin riba ne yaudara ce kawai dan haka a dun Najeriya babu wani banki wanda ba haka ba duk Saudiya duk Misra duk Iran kenan by extension duk duniya babu wani banki wanda za a ce baya mu'amala da riba ƙarya ce domin dukkan wani banki a yau zaka je ka samu yana da Mastercard zaka je ka iya bude da Missouri account bankin zaka iya bude account da baka rinka zuba dala a ciki zaka iya daukar ATM card din shi ka soka a jikin kowane inji na ATM a ko ina a duniya inda Mastercard ne kuma ka zara kudi wannan yana nuna tukullumar kudin gaba ɗayan su a hada suke shikenan tunda a hada suke can ba a cin riba nan ana cin riba amma an aje kudin wuri daya kuma ana mu'amala da su ana saye da sayarwa tare ana exchanging ana kaza kaza saboda haka ya ku ƴan Najeriya musamman musulmi kar a yaudare ka a ce maka wannan bankin bashi da riba a'a kowane banki in dai har ba zai takaitu shi ishi ba to in ko zai takaitu shi ishi ba na jin kuma CBN za ta yadda da shi CBN ba za ta yadda da shi ba wato hukumar ba da lasisi na kafa bankuna masu cin gashin kansu ko bankunan yan kasuwa hukumar ba za ta yadda da shi ba musamman yanzu with the revolution da wannan ainihin sabon gwamnan bankin yake a Najeriya dan haka in za ka yi mu'amala da banki kawai ka yi da gwargwadon yadda bukata ta kama ka amma ka san akwai riba amma cewar wai babu riba yana nuna su waɗanda suka kafa bankin ma tukuna ba su san me ake kira riba ba a musulunci ba su san abin da ake kira haramun ba dangane da dukiya dan haka ku ji tsoron Allah ku je ku san abin a bisa yadda ya dace domin harka duk da ta shafi mu'amala ta dukiya to ta dauki wani salo yanzu kudi sun koma virtual money on the internet yanzu kudi ba waɗannan takardu dake aljihun ka ne kudi ba yanzu kudi sun koma lissafi tsakanin 0 da 1 ne sun koma wani yare ne wanda kai baka sani ba a karkashin wannan ya wuce sanin mafi yawancin malaman mu an wuce da sanin su ba su san wannan ba kai ko ka san cewa a yau daga cikin ƴan boko ma'aikatan gwamnati da suka karanta accounting ko accountancy akwai wanda ma bai san cewa kudin nan dake bankin su in dare suna shiga suna kasuwanci su ciyo riba su dawo ba na'am virtual money on the internet suna zuwa suna self transaction ma'ana su da kansu su shiga kasuwar duniya da daddare su je su kasuwanci da kansu su samu riba ko kuma su dawo da faduwa kafin gari ya waye a zo a ci gaba da normal operation da su kuma wannan ba waiwai bane haka ce take faruwa in abin ya wuce da sanin ka kai dan boko kai ma ka zama outdated ko kun fahimci wannan da kyau to yanzu wadannan kudi in suka tashi tafiya ina ne ba za su je ba babu inda ba za su je ba yau in kana da account dinka a nan Najeriya idan ka tashi tafiya Ingila ko ka tashi tafiya aikin hajji baka da bukar ka tayar da hankalin kanka sai ka tafi da guzuri ka samu riyal 100 kawai ka zuba a cikin aljihunka ya isa riyal 100 dan haka ba ruwanka da custom ba ruwanka da immigration it is beyond their own designation an wuce da tsarin su za su caje ka ko kana da kudi ka ce baka da koko ba kun ganta fallan riyal ce gata sai ka rike mastercard dinka kana zuwa duk bankin da kake da shi da account a Nigeria kana isa Saudiya kana isa Jidda ka sa zaka zaro kudi in riyals idan ka dira Ingila zaka zaro kudi a cikin pounds in ka dira America zaka zaro a cikin dollar in ka dira Ghana zaka zaro a cedi duk inda kake a duniya to kenan ya nuna duk kudin a hada suke to su wadancan nasu na cin riba ko kuma naku an ce muku babu riba amma kuma ya akai suka hade suka zama abu daya so abu na farko ma tukuna yana da kyau a wayarwa da musulmi kai menene ma ake nufin electronic network menene ma ake nufi da yanzu nan baka buga wayarka waya ta shiga Ingila baka buga wayarka yanzu ta shiga ainihin kasar Jamus baka buga ma'ana yanzu dukkan wayoyin kenan sun zama suna iya saduwa da juna haka yau kudaden duniya duk suna iya saduwa da juna dan haka I am sorry da dukkanin girmamawa ga malamai abin girmamawa ku sani da cewa kuskure ne a yau a matsayin ka na malami ka saka baki game da harkar zirga-zirgar kuɗi idan baka shige ta ka santa ba to kana buƙatar ka samu ƙwararru su zo su faɗa maka menene gaskiyar abin da ake ciki to sa'annan sai kai fatawa dan haka malaman Saudi Arabia da yake kansu ya waye akan wannan matsalar da suka tashi za su yi fatuwoyi da suka shafi harkar kuɗi da harkar aure da harkokin ganin wata da matsaloli waɗanda duk duniya al'amarin ke damun su sai suka sanya gwamnati ta rinka hada su da ƙwararru a fagagen a tsaya a yi tambaya a yi bincike su gane abin sannan sai su ce to a bisa mahangar shari'a kaza ya halatta ko kuma kaza bai halatta ba wannan littafin shine suka rubuta shi suka sa mishi fatawa islamiyya aka buga shi a cikin mujalladi 4 da larabci aka samu Darus Salam waɗanda ke Riyadh da Jidda suka fassara shi a cikin mujalladi 8 gashi nan ana siyarwa naira 30,000 40,000 kai dan boko kaje ka siya zaka ga duk matsalolin da suka shafi kuɗi harka aure da harkokin yau da gobe zaka gansu an rubuta maka su da turanci mai lafiya ka iya fahimta abin a bisa yadda yake amma a zo a samu malami wani wanda saboda imani wani malamin fa ko radio baya saurara eh wallahi wani malamin saboda tsabar imani yana ganin sauraron radio ma zunubi ne to kaga yana kife bai karatun jarida maganar ya duba internet ko ma yana ganin wannan shine zunubi mafi karshen zamani to yaushe zai san duniyar yau bayan Shehu Dan Hodiyo a cikin littafin Nuruz Zamani yana cewa wajibi ne malamai ku san zamanin ku kuma ku san abubuwan da suka faru kafin zamanin nan ku shine zai taimake ku wajen ku iya fassarawa al'umma irin zamanin da kuke rayuwa cikin su sannan muke kawo muku tarihin al-Imam Fakhr Razi wanda yake cewa agogo mai gwaiwa da yake bugawa duk bayan sa'a guda sai ya ce tsafi ne sai ya ce saboda babu wani wanda yake kusa da shi da yake kada shi yace kuma ba yadda za a ce yau ga wata na'ura tana motsi da kanta ita kadai to kaga yanzu menene yanzu duniyar yau in ta karanta wannan abin da Fakhruddin Razi ya rubuta bayan shekaru 800 duk da malami ne shi sai a ce abin daidai ne ba daidai bane saboda haka muke cewa wannan matsalar da muke ta rikici da wasu ƴan boko da ake zuwa ake yaudarar wasu malamai irin su Dr. Ahmad dan gidan gumi matsalar rigakafi a hada mu mana a wani fage a sanya kamerori a sanya mu a tashoshin talbijin live a yi maganganun a gane fuskar da kowanne daga cikin mu yake da kuskure da fuskar da yake daidai me yasa ba a ce sai a zo a same mu a daki a zo a same mu mu kadai a daki me yasa mu mun yadda a zo a yi ta a sarari in akan kuskure muke a shirye muke mu dawo cewa kan kuskure muke saboda ilimi ne findings ne facts ne idan baka da su in naka ba su zama nagartattu ba sai ka aje su sai ka bi abin da yake daidai to amma an yanke shawara ne kawai ga abin da ake so saboda haka ba a so gaskiya ta fito to ina amfanin karatun da kuke kuma da haka za ku yi mutanen zamanin ku malanta kawai wasu su rinka amfani da ku kawai suna yada manufofin su Allah madaukakin sarki ya kiyaye karshe dai mallan yace wa ala alqawli bi hadha alhadith jumhurul ulama wa a'immatul fuqaha kaji wannan hadisi da manzon Allah yace duk wanda na dibi gaskiya na bashi a halin bashi da ita wuta na bashi ko to duk malaman musulunci ko mafi yawancin malaman musulunci da limamai da malaman fiqh akan haka suke wa huwa nassun fi anna hukm alhakimi ala adh-dhahiri la yughayyir hukm albatin wannan nassi ne karara akan cewa idan mai hukunci ko alkali ya dubi hukunci a zahiri to shikenan kar ka taba daukan cewa ya sauya abin da gurgurdan yadda yake misali yanzu duk wanda yake mu'amala da kotuna da alkalai yana ganin wani abu na faruwa wanda yake yafi karfin alkalai ne wasu abubuwan sun fi karfin yan sanda ne me yake faruwa shine ka kaiwa yan sanda rahoton wane ya maka kaza amma sai ka kasa tattalar hujja wadda zaka iya tsayar musu to sai ka je kai ta wallahi tallahi ita kuma shari'a ba rantsuwa take karbe ba tukuna hujja da shedu ake nema saboda haka duk sanda abu ya faru kai kokarin tattala shedu da abubuwan da zaka gabatar wadanda su ne zasu gamsar da alkali ko dan sanda idan ka gaza wannan sai yan sanda sai su ga cewa wannan maganar is baseless ba ta da tushe dan haka abinda muke baka shawara ai sulhu sai ka ce kai baka yadda ba sai ka ce akai kotu sai su tura wa kotu idan kotu ta je sai kotu ta ce tayi watsi da karar sai ka je ka ce an hada baki ba ne kai ne ka gaza gabatar da dalilan da za su gamsar da kotu ko kuma jami'an tsaro gaskiyarka an fahimta to amma kuma kaji abin da kotu take cewa sai ta ce tayi watsi da karar saboda ta zama baseless babu tushe babu dalilan karfafa to amma da alkali kuma a haka zai yi hukunci ya ce to ya ba wani gaskiya ko kuma ya sallamu wani to shi wani din nan da aka sallama fa wallahi kar ya je murna ya ce to ai ko alkali ya wanke ne a kai ka san kana da dauda eh to ka sani da cewa alkali ba shi da sabulun da zai wanke ka abinda wannan hadisin yake karantar da mu wa sawa'un kana zalika fil amwali wad dima'i wal furuj wannan duk ɗaya ne wajen dukiya wajen jini da kuma wajen farji aure kenan da makamantan su babu abin da zai wanke ka in kai ka san ba wankakke bane kai ka kashe wani amma ɗan uwan shi sun kasa ko kuma lauyanka yana da ƙarfin magana yana da ilimi ya san ka'idojin magana dan haka ya zo ya san duk yadda ya dabarbaru ya shiga ya fita karshe aka ce an baka gaskiya sakamakon haka an sallame ka ka zama free to wallahi ba kai free ba dan uwa ka je ka nemi sulhu tsakanin kai da waɗannan yan uwan ko kuma wallahi ka koma kotu te maka hukunci na gaskiya to haka duk wani abu da ya shafi aure haka duk wani abu da ya shafi zina haka duk wani abu da ya shafi luwadi wallahi kowa ya tsaya ya dubi kai menene ka sani tsakanin ka da Allah manta da cewa wani ba shi da hujja a kanka ba shi da dalili a kanka duk in ka tsaya ka dubi waɗannan sai ka gane cewa duk wani abu to a nan duniya ne amma a wurin Allah fa shi Allah ya san gaskiyar yace illa ma hukiya an abi hanifata fil furuj kamar yadda muka faɗi sai dai maganar da aka samu ta ainihin daga shi al-imamu abu hanifa wanda ya waɗannan maganganu kuma malamai ainihin duk gaba ɗaya suka bashi ansa daga ƙarshe dai manyan malamai abin da suka bada amsa dangane da haka ita ce cewa haƙiƙani babu wani abu ka sani da cewa wanda yake ko misqala zarratin wanda zai zama daidai ne a cikin maganganun da ainihin Imam Abu Hanifa ya faɗi dangane da wannan matsala sai suka sake kawo dai wannan hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa faman qadaitu lahu min haqqi akhihi shay'a wanda na dibi haƙin dukiya ko gaskiya ta dan uwan shi na bashi fala ya akhuhu kada ya sake ya ainihin karbi wannan gaskiya din domin hukunci na ba zai taba halatta mishi ita ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To kun ji waɗannan bayanai jama'a. To sannan kuma sai malam ya sake duban wannan mas'ala, ya sake ainihin tattaunata ta ainihin wani fanni, yace wal ma'ana fil aya, abinda wannan aya take cewa la tajma'u baina aklil mali bil batili wa baina al idla'i ila al hukam. To bayan da aka gama magana cin dukiya haramun ko, sai kuma daukar rashawa a baiwa mai mulki domin mai mulki ya kare ka. A yau wannan ya kasu kashi biyu jama'a. Alhamdulillah, a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'minu alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Mu'minin da yake mu'amala da mutane su cutar da shi ya hakura ya fi alheri fiye da mu'minin da baya mu'amala da mutane balle ma su cutar da shi balle ya haƙuri. Abinda nake nufi da wannan shine, a yau mu'amalar mu da muke yi da masu mulki, da ƴan boko, da ƴan siyasa, da kamfanoni, da masana'antu, wallahi su suka sa wasu abubuwan muke sanin su sai a ji yaya ne waiwa ne gano kaza. A'a, ba muna zaune bane wani ya kawo mana takardu mu karanta, muna mu'amalar ne tare da su. Yau na daga cikin hanyoyin rashwa jama'a, ana nada ka ka zama chairman na local government sai su fara kawo buhunhunan shinkafa gidanka, sai su fara kawo gare wani manja gidanka, a fara kawo maka atamfofi da raguna da sauransu gidanka, haramun ne ka karba. Karka ce wai a ai ba kai kace su kawo maka ba, ko daya ba kai kace su kawo maka ba, amma haramun ne, rashuwa ce, cin hanci ne. Me yasa? Dama tsohon ciyaman da ya tafi yayi makin cewa za a rushe rumfunan su. To yanzu an sa sabon ciyaman, sai su marmaza, sai su je su kewaye ka da abubuwa. Da zaran maganar rumfunan su ta taso, sai kaga ya ce kash. Kai, sakatare eh a je a duba fa gaskiya wannan abu ba zai yi. Mutanen nan ka san mutanen mu ne. Buhu nawa na kai maka gidanka? To ku je ku sake taro a cabinet. Kaga waccan kyauta da suka kai maka da sunan kyauta ta yi tasiri a nan ko ba ta yi tasiri ba? Da kamata ya kai reviewin wannan, ka binciki wannan maganar rushe rumfuna, in ya yi daidai da abin da hukuma take so shikenan, sai a rushe. Idan kuma an sa son zuciya a tsohon mulki, sai ka ce shikenan ba za a rushe ba, ba tare da ka ci ko kwabo nasu ba. Da haka in suka aiko maka da waɗannan kayan karka karba, saboda hadisi ya zo sahihi, annabi ya tura wani je ka karbo mana zakka a gari kaza, da ya dawo sai zo ya tara zakka ya ce ga ta ya manzon Allah na kawo, wannan kuma alheri ne mutanen gari suka yi mini. Sai manzon Allah sai miƙe ya hau minbari ya ce dan me zan ɗauki mutum naɗa shi ya je min aiki, ya dawo ya ce ga sakamakon aikin da ya yi mini, sannan kuma ga kyauta da aka yi mishi. Ya tsaya a gidan uban shi yaga za a kawo mishi wannan, sai Imamul Ghazali sai ya ce yawwa mun gode Allah ya manzon Allah da kai wannan jawabi. Ya tsaya a gidan uban shi yaga za a kawo mai wannan, sai Ghazali ya ce daga nan za mu cire ka'ida ta kyauta ga mai mulki. Ka duba kaga sanda kake gidan babanka ba a nada ka wannan kujerar ba suna kawo maka? In eh, to yanzu ma an san kawo maka sai ka karba. Amma lokacin da kake gidanku, kai ba kai ne permanent secretary ba, ba kai ne director ba, ba kai ne kaza ba, a wannan lokacin suna kawo maku? Ba sa kawowa. To yanzu da suka kawo, to cin hanci ne, haramun ne. Kenan abin da ake so a nuna maka, akwai cin hanci in advance, cin hancin da za a yi maka na advance shine tun kafin a kawo maka bukata sai a zo a dabaibaye ka, wannan cin hanci ne. Galibin ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa su ake kewayewa akan haka, 'yan kwangila galibi su suka faye yin wannan, sai a je a kewaye ka da kyaututtuka ba dan komai ba, domin ya an bashi kwangila ya je ya yi aikin da yake substandard. Idan SON, Standard Organization of Nigeria, za ta ce wannan aikin bai ba, sai ciyaman sai ya ce ni a wurina yayi, dan haka approved, kashi a je a biya shi. Saboda me? Saboda ya ci wasu buhunan shinkafa. an kawo mishi wasu crates na kwayyasha sakamakon haka sai ya zartar da abin da ba zartacce bane. Mai girma ce amma wannan haramun ne, minista wannan haramun ne, shugaban kasa wannan haramun ne. To sai kuma wani nau'i na daga cikin cin hancin shi kuma, shi kuma wannan yanzu ya kullo ne a cikin masarautun gargajiya. Shine kowace masarautar gargajiya sai a samu wasu mutane daga cikin ƴan kasuwa da ƴan boko da ƴan siyasa da wasu criminals marasa gaskiya, sai su je suna kai musu abubuwan duniya, abin da ya shafi abinci, abin da ya shafi kaza, a za a yi wasan sallah, aje a juye musu yashi, aje a juye musu kaza, aje a yi kaza, aje a gyara musu. Da zarar wannan wanda yake wannan hidima ya tafi kan wata kujera, in ya je cambalo duk irin barnar da ya cambalo, sai ka ga wannan mai sarauta dagaci ne, hakimi ne, wane ne, sarki ne, sai ka ga ya sheka wurin gwamna ko shugaban kasa, sai ya ce wannan ai yaran mu ne, wannan ai yaran mu ne, in kai mishi haka ai ka karya mu. Wannan ma cin hanci ne wanda yake shi kuma ana yin shi ta hanyar masu sarautu ne. Daga cikin ire-iren waɗannan cin hancin jama'a akwai wanda ake wa malamai da makarantu da masallatai da kungiyoyi da kuma dariku, irin yadda kaga ane wa fadojin nan, ana nadawa ne ya zama shine commissioner, ya san cewa wannan governor nashi daga makaranta kaza yazo, dan kungiya kaza ne, dan dariƙa kaza ne, yana zuwa wurin wannan malami ane mishi duba ko ane mai tsubbu ko kuma ane mai addu'a, sai tafi sai shi kuma yaje sai kame malamin, yaje kawo mishi bandir 100 na shadda, aje a kawo mishi ragunan layya, aje a kawo kujerun umara. Ana nan idan wannan commissioner a ma'aikatar shi ya cambalo wata barna koda yana can a kullafa, sai matar shi sai ta zo sai ta samu malamin nan, sai ta ce to wani almajirinka, shi commissioner kenan, to gashi nan mai girma gwamna yayi kaza, yace ah dama wani ne, eh sai ce a kwanta da hankalinki, ai ba za ta yi ba, wani ai namu ne. Sai abu ga waya, your excellency akramakallahu ya ce ka zo, shugaban kungiya ya kira shi, shugaban dariƙa ya kira shi, dan tsubbu ya kira shi, sai ce ai wannan commissioner naka da ka kama ai yaran mu ne, ai almajirin mu ne shi ma, ai dan makarantar nan tamu ne. Wannan abin da kuke wa malamai shi ma cin hanci ne, duk malamin da aka kawo mai irin wannan ya karba haramun yace. Saboda haka malamai sai ku ji tsoron Allah, shehunan dariƙa, hujuffan kungiyoyi, wallahi duk ku ji tsoron Allah, in ba haka ba al'amari ba zai gyaru ba. Saboda haka corruption jama'a ba a cikin ƴan boko yake ba, I am telling you the level of corruption da yake tattare da waɗanda ake gani malamai ne tsakanin na kungiyoyi da na dariƙu, wallahi yafi level na corruption da ke tattare da mafi yawancin ƴan siyasa. Ina son ku gane wannan, waɗannan malamai na addinin musulunci ne ko kuwa na Christianity ne? Yau shekara hudu da ta wuce 2009, ai a cocin Pastor Chris irin haka ta faru. Wani ya je ya sato kuɗi, ya zo ya faɗa musu cewa ga irin yadda ya sato kuɗin nan, sai aka ɗauko wani terminology na coci, aka ce wai ko an yi wa kuɗin wai ko destitution ko mi, aka faɗi wani turanci na coci, restitution ko destitution or whatever, aka ce an yi, wato an tsarkake kuɗin, kuɗin an yi musu baptisma. Sai da ta rikice, sai kai ina AFCC suka taso shugaba, sai ya ce coci ya kawo kuɗi. To wane da wane ma yana zuwa cocin, wane da wane shikenan aka bi magana aka danne ta. Can wani sai je sai releasing wannan details din akan internet, shikenan sai asiri ya tura. Kana jin Pastor Chris as powerful a yanzu as he was? Ko daya wannan restitution din nashi ko destitution ko wane ne, shine ya hallaka shi. Malaman musulunci ku ji tsoron Allah. Dan yau an samu wasu malamai waɗanda suke halattar da kaje kayo sata daga cikin dukiyar gwamnati, kai dai kawai gina masallaci, kai dai kawai samu ainihin makaranta ka gina, kai dai kawai ka ciyar da wasu musulmi. Malaman musulunci ku ji tsoron Allah, muna magana ne akan haramcin dukiya a yau, dan haka ku gyara, ku gyara. Ka sani da cewa kasantuwar kai malami ne, an kawo maka kudi na haramun ka gina masallaci ko makarantar karatun Qur'ani wallahi bai sarkake ta ba kai malami ne an biya maka umara da kazaman kudi wallahi ba su halatta ba dan haka wallahi sai kowa ya dawo cikin taitayin shi jama'a yan siyasa ku yi koyi da Sardauna malamai ku yi koyi da Abubakar Gumi agui ironsi ya kashe Sardauna January 1966 da aka je a duba mai Sardauna ya mallaka sai aka ga unfortunately Sardauna overdraft yake da shi ya ci bashi ne ma a banki yana jiran albashi ya sauka karshen wata ya biya overdraft agui ironsi yake mamaki ya ga Sardauna yana sa kafta kaftar riguna mai san cewa al'adar ba sakkwace bace duk talaucin ba sakkwace ba za ka ganshi da figaggiyar riga ba sai san yadda ya samu ƴan manya-manyan riguna ya aje za a yi daurin aure za a yi kaza balle mutumin da ya kai matsayin shugaban kasa jikan dan hodiyo to shi da ya ga waɗannan kankama kankaman riguna na Sardauna sai ya dauka kudi ya tara Sardauna ya mutu ba shi da fili ko kwaya ɗaya a duk duniya sai gidan shi da yake da shi tun yana mai anguwa a can ainihin garin su Sardauna ba shi da gida a Kaduna wannan Arewa House da ka gani government house ne ba gidan Sardauna bane personal possession din shi Sardauna ba shi da gida sa Abubakar Tafawa Balewa the man with the golden voice ba shi da gida duk Bauchi duk duniya Tafawa Balewa ba shi da gida sai bayan da ya mutu ne aka je aka samu waɗannan marayun shi aka siya aka yi musu ulaika abai faji'ini bimisluhu waɗannan sune shugabannin mu waɗannan sune mutanen arziki Abubakar Mahamudu Gumi ka je ka bincika gidan shi kenan kwaya ɗaya rak wannan da ke Kaduna kuma Sardauna ne ya bashi fili ta hanyar injiniya Muhammadu Kanki ga gidan shi nan a bayan Arewa a bayan masallacin Sultan Bello Abubakar Gumi ba shi da fili lokacin shagari sai shagari ya dauki fili a Abuja area 11 ya ba Abubakar Gumi har Abubakar Gumi ya mutu bai san inda filin yake ba wallahi bai san inda filin yake ba rikici ne ya taso kawai Sunusi Gumbi ya ce fili nashi ne aka ce kaza rikici ya kai kun ji mu ma inda muka ji labari saboda muna da abokai cikin ƴaƴan Abubakar Gumi aka je aka yi maganganu dai Jarmai Hussein yana ministan Abuja lokacin ya samu abin da ya zaftare sannan kuma aka dan samu dan kadan haka aka bawa Abubakar Gumi sai ka ce ina makomar filin a yanzu sai aka gina makaranta nursery da primary aka sanya mata sunan Abubakar Gumi gata nan yanzu in ka fito area 11 zaka kama hanya zaka tafi can inda hanyar villa take ga makarantar nan tana hannun dama da kai kaga filin Abubakar Gumi ya mallaka amma karshe ya zama me ya zama makaranta kayan Allah na annabi ne waɗannan sune malamai jama'a so abinda muke cewa jama'a dukiya ba ta halatta bayan ta kasance ta haramun ce saboda ta zo hannun malami ko kuma mai addini gina masallaci ko makaranta da dukiyar haram baya tsarkake ta tafiya aikin hajji ko umara ko tara alarammomi su yi sauka alqur'ani wallahi baya tsarkake dukiyar haram dan haka ka san inda zaka samu dukiyar da zaka ci ka san inda zaka samu dukiyar da zaka gina gida ka san inda zaka samu dukiyar da zaka gina masallaci ko makaranta idan Allah bai hore maka ba ka hakura iyakacin ta kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a kun ji waɗannan maganganu waɗanda manyan malamai suka yi su to bayan didda malam ya gama waɗannan maganganu ƙarshe Qurtubi sai ya ce qultu fal hukamu al yau masu hukunci a yau Qurtubi ya rasu 1671 Hijriya ku buga 1434 minus 671 shekara nawa zai baka yau 1434 minus 671 zai bada nawa muna son a gane yaushe Qurtubi ya rasu don mu alakanta wannan maganar ya rasu hijira na da 671 yau kuma hijira na da 1434 763 or thereabouts. Ma'ana akalla yau Kurtubi shekara shi 700 da rasuwa. Bari ku ji abin da ya fadi dangane da masu mulki na zamanin shi, dangane da alƙalai na zamanin shi, dangane da masu fatawa na zamanin shi. Mutumin Andalus ne, the Islamic Spain. An gane da kyau? Mutumin garin Cordoba, amma yayi gudun hijira daga ƙarshe ya zauna a ƙasar Masar. A nan ya rubuta wannan littafin nashi. Sai ya ce fal hukamul yawma, masu hukunci a yau, ainur rusha, su ne asalin masu cin rashawa, lama zinna, ba wai zato muke ba, ba zato ba ne, muna da yaƙini masu hukunci yau su ne asalin maciya riba, maciya ainihin rashawa, ba wai muna faɗin wannan magana da zato ba ne. Ƙarshe sai ya ce wala haula wala quwwata illa billah, babu dabara babu ƙarfi ga kowa sai ainihin ga Allah. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Al-Imam Al-Qurtubi yace ittafaqa ahli sunnah ala anna man akhadha ma waqa'a alayhi ismu malin qalla aw kathura annahu yufassaqu bidhalika. Malaman ahli sunnah gaba ɗayan su sun hado akan cewa duk wanda ya dauki dukiyar da ba tashi ba, komai karancin ta komai yawancin ta, ya halatta a ce mishi fasiki. Ku ji wannan da kyau. Ba za a ce a'a sai in ya saci miliyan kaza ba, ko naira 100 ce ka dauka, ko kwandala ce ka dauka, in dai ta kai a ce mata dukiya haƙƙin wani ba naka ba, to malamai sun hadu akan cewa ka zama fasiki, ma'ana ka zama mutumin banza. Wa annahu muharramun alaihi akhadhuhu, kuma haramun ne ka ci wannan dukiya, khilafan li Bishr ibn al-Mu'tamar. Yace sabanin wasu mu'tazilawa yan kala kato, daga cikin su akwai su Bishr dan Mu'tamar da waɗanda suke biye da shi, waɗanda suka ce wai ba za a ce mutun ya zama fasiki ba sai in ya saci abin da ya kai dirhami 200, kamar sai in ya saci abin da ya kai kusan naira 80,000, wai sannan ne za a ce mishi barawo ko kuma mara gaskiya. Amma suka ce duk abin da yake sabanin haka, to gaskiya ba za a ce mai fasiki ba. Wasu kuma su Abu Ali Al-Jubba'i, duk mu'tazilawa ne, yan kalakato, yan tatsi ne, su kuma abin da suka ce ba za a ce mutum ya zama mutumin banza ba dan ya ci dukiyar wani sai in ta kai dirhami 10. Wasu kuma suka ce a'a, dirhami 5 dai. Haka dai suka yi ta waɗannan maganganun banza. Daga ƙarshe Qurtubi ya ce wa hadha kulluhu mardudun bil Qur'ani was sunnah. Wannan magana ta su duk magana banza ce, a bar ai watsi da ita saboda ta saba wa Qur'ani da sunna, wa bittifaqi ulama'il umma, kuma ta saba wa haduwar malamai na musulunci. Malamai suka ce qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Manzon Allah ya ce jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne ku ci na junanku. Haram ne ka zubar da jinin dan uwanka, haramun ne ka ci dukiyar dan uwanka, haram ne ka ci mutuncin dan uwanka. Sai annabi ya kwatance ce kamar yadda wannan gari na Makka yake da daraja a wannan rana, to haka ran mumini yake wajen zubar da jinin shi, haka dukiyar mumini, haka mutuncin mumini. Idan ka zubar da jinin mumini, ko ka ci mutuncin mumini, ko ka taba dukiyar mumini, kamar ka keta alfarmar garin Makka ne a ranar sallah ko kuma a ranar Arafa. Wannan hadisi sahihin hadisi ne, al-Imam Ahmad da Bukhari da Muslim su suka ainihin fitar da shi. Jama'ar musulmi, wannan shine sakon da Allah ya faɗi, waɗannan kuma sune sakonnin manzon Allah, waɗannan kuma sune maganganun malaman musulunci, waɗannan kuma sune nasihohin mu da jan hankali. Dan uwa, ko ka san ka taba cin dukiyar wani? Wallahi al-azim, kai marmaza ka tuba. Ta iya yiwa ka ce yanzu ai baka da dukiyar, ka je ka faɗa mishi cewa ka ci dukiyar shi lokaci kaza lokaci kaza. Magudi, idan ka tara dukiya ta hanyar magudi, dukiyar gaba ɗayan ta lalace. Misali, kana zuwa kana siyo wasu kaya wanda yake ta hanyar haka kai arziki, kuma wannan dukiya kai ka san cewa baka da wata dukiya sai ta wannan hanyar, babu wani abu da zaka yi wallahi ka tsarkake ta, sai dai ka je ka ɗibe ta baki ɗaya ka mai da ita ga jama'ar da ka san su ka cuta, ko kuma a je a dauke ta a aikatar musu da wani aikin alheri kai kuma ka koma inda ka fara ta yiwa kace ba za ka iya talauci ba babu laifi mai wa za ka iya na lahira ne shi yasa ba za ka juri na duniya ba saboda haka jama'a ku ji wannan idan ka saci naira 10,000 wurin mai gidanka daga shago sai ka je ka bude kasuwanci bayan shekara 10 sai ka zama miliyoniya malamai suka ce in ka ji wa'azi ba 10,000 za ka mayar mishi ba duk dukiyar gaba daya za ka mayar mishi kuma ka tuba ka koma yadda ka fara saboda haka jama'a matsala dangane da dukiya ta haramun ba karamin al'amari bane ka sani daga cikin hadarin dukiya haramun idan ta shiga cikin jikinka ko zuriyarka Allah ba zai karbi addu'ar ku ba annabi ya bada labarin wani mutum da mun karanto jawabin shi anan wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram wa malbasuhu haram an ciyar da shi haram an shayar da shi haram yanzu ya girma haram yake ci ita yake sha amma gashi ya kafa cika sharuɗan kaf na karban addu'a gashi ya shararo tafiya yayi mutsu-mutsu ya daga hannun shi yana ya ubangiji sai manzon Allah yace ta ina za a amsa mishi bayan abin da yake ci haram ne bayan abincin shi haramun ne yana karami an ciyar da shi da haram galibi in ana magana dukiya haramun mu talakawa abinda muke tunani yan siyasa da yan boko na'am dokin mai baki ne yafi gudu kai da kake sai da gyada ka buge gwangwanin ta kai ma mace haramun ne a nan inda kake da gurgudan yadda wancan ya jawo kanshi musiba a matsayin shi kai ma haka ka jawo kanka musiba to sa'an nan kuma daga karshe kamar yadda muka fadi malamai sun tabbatar da cewa in ka ci dukiyar mutane da barna ko ka saci dukiyar su ran da ka zo tuba ba za ka nemi su yafe maka bane a rufa kawai sai ka ambaci cewa jama'a shekarar nan da aka yi ta dauke muku wuta gaskiyar lamari mu ne manyan jami'ai a hukuma ta wutar lantarki wanda kudin ku naira biliyan kaza mu ne muka cinye su sai ka ambata malamai suka ce in baka ambata ba kai rufa-rufa talakawa ba su san kan kudi ba wani talakan zai dauka 10,000 ne kace wani zai dauka 5,000 ne duk da haka tai mishi makaki amma tsoho yana zaune sai a ce biliyan 5 sai tambayi dan shi wani eh kai ne dan takarda nawa ne biliyan 5 a ce baba eh zamba 1,000 yace kamar yaya a ce so wata 1,000 to so 5 baba sai tsoho ya ji kanshi zai ce a wallahi ba mu yafe ba sai an fada an fassara musu sun gane adadin kudin dan ka ai musu wayo ka je ka sawo dogon riga ka sawo shirami ka zo ka ruko carbi ka ce a yafe mana su ce to ai babu komai wanda ya tuba yan alaran momisi ta jawo ayoyi wallahi ba te ba sai ka fada an ji adadin abin da ka sata su ji za su iya yafa irin wannan adadin ko ko sai an kawo wani abu sannan su yafa sauran waɗannan maganganu duk suna nan malamai sun faɗe su ka je ka karanta littafin 40 hadis tare da sharhin shi Jami'ul Ulum wal Hikam wallafar al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to bayan da Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu dangane da cin dukiya ta barna da kuma Allah ya kwadu masu mulki game da cin rashawa da cin hanci sai kuma Allah madaukakin sarki ya dawo zuwa ga al'amuran ibada na bautar Allah da al'amuran mu'amala da sauran al'amura waɗanda suke faruwa na yau da gobe Allah ya ce yas'alunaka 'anil ahilla na'am
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ
dole ne musulmi su zama suna da alƙibla wajen gane yaushe ne rana kaza za ta fara yaushe wata kaza zai fara matar wane da take haila matar wane da take idda ko ta kaba wane da ya ci bashin wane da menene za a gane ranar da ya kamata ya biya da yaushe za a gane ya tsallake ya saba alƙawari Allah madaukakin sarki sai ya alakanta duk waɗannan da al'amuran ɗabi'a da ke faruwa tsakanin mu. Jinjirin wata da kuka gani da fitowar shi da kuma bacewar shi da kuma dare da yake bayyana bayan hasken yini da kuma gari da ke wayewa bayan duhun dare, waɗannan suna daga cikin al'amuran da Allah madaukakin sarki ya alakanta rayuwar mu ta yau da gobe. Allah ya ce yas'alunaka 'anil ahilla, suna tambayar ka game da jira-jiran wata, jinjirin wata. Wasu malamai sun bayyana cewa daga cikin dalilan saukar wannan aya, wasu ne daga cikin ainihin Yahudawa suka matsa wa sahabbai wai suke tambayar su cewa to wai ku wannan jinjirin wata me yasa sai ya fara dan misali sai ya girma sai kuma ya sake komawa ya zama dan karami kamar yadda ya fara? Wasu suka ce wannan shine yasa aka saukar da wannan aya, amma malamai sun tabbatar da cewa wannan dalilin ba shi bane, saboda wannan hadisin tare da cewa mafi yawancin malaman tafsiri na kawo shi, amma Ibn Hajarin a cikin littafin shi na Asbabun Nuzul yace ko kadan bai inganta ba. A ƙarƙashin wannan malamai dai suka bincika babu wata riwaya wadda ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai dai maganganu da aka samo daga sahabbai irin su Abdullahi dan Abbasin, Allah ya kara musu yarda, cewa wannan jaririn wata sahabbai ne da kansu suka rinka tambayar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa mecece fa'idar da ta sa wata yake bayyana dan misali ya koma ya zama babba, sannan me yasa wata ƙarshen shi sai ya buya kwana biyu sannan sai ya bayyana, ko ya buya ya dare daya sannan sai ya bayyana? Wasu malamai daga ciki irin su Ibn Abbas da Qatada da Malam Rabi' suka ce dalili kenan, wallahu alam. Amma dai ayar ita da kanta tana nuna cewa tambaya aka yi wa Annabi. To a ka'ida ta ilimin tafsiri, idan baka da aya ko hadisi ingantacce da zaka fassara wata aya, sai ka bar abin ya gudana a yadda yazo a zahiri. A zahiri dai tambaya ce, tunda gashi Allah ya ce yas'alunaka 'anil ahilla, suna tambayar ka game da jira-jiran wata, kai musu bayani game da menene fa'idar jinjirin wata, menene sirri kaza game da jinjirin wata. Qul hiya mawaqitu lin-nasi, kace ai jira-jiran wata lokuta ne na mu'amalar mutane, wato bayyana wata da batan wata da shigar wata da lissafin wata, waɗannan Allah madaukakin sarki ya kawo waɗannan jira-jiran watanni ne dan su zama lokutan cika alƙawarin mutane, da lokutan ɗaurin aure, da lokutan al'ada, da lokutan haila, da lokutan takaba, da makamantan waɗannan, walhajju. Sannan kuma ta hanyar waɗannan jira-jiran wata ake iya gane lokutan da ake ɗaukan harama aikin hajji daga lokacin da kuma za a ce harama aikin hajji ta ƙare. Yanzu kun ga a cikin wannan taƙaitacciyar jumla ta Alƙur'ani mai daraja ta bayyana mana amfani da muhimmancin jira-jiran wata. Sannan a cikin wannan aya akwai wata babbar ishara cewa wata ba kwaya ɗaya ba ne. Wannan magana ce da malamai suka yi saɓani a kanta. Shin jinjirin watan da muka gani ya bayyana yau da magariba shi ne watan da ya mutu jiya? Wasu malamai suka ce eh, wasu malamai suka ce a'a, jira-jiran wata daban, guda goma sha biyu ɗin nan kowanne daban yake, don haka watan Shawwal, jinjirin watan Shawwal daban da na Ramadan, na Ramadan daban da na Sha'ban, na Sha'ban daban da na Rajab. Ka karanta tafsirin Hashiyatul Jamal alal Jallalain ne, za ka ga wannan tattaunawar ta malamai. Amma bari ka ji daga cikin tasirin wannan saɓanin na malamai. Wata yakan ɓuya so da dama kwana biyu idan zai yi nukusani, idan kuma ba zai yi nukusani ba zai cika talatin, yakan ɓuya kwana ɗaya. Sai wasu malamai sai suka ce to yaushe za a ce watan da muka gan shi da yamma a yau, ai watan da muka gan shi yau da safe, kuma a ce za mu gan shi yau ya bayyana da yamma. wannan matsala hatta Ibn Taymiyyah ya tattauna ta a cikin Risalatul Hilal tana nan a cikin tafsirin Jalalain da Raddul Azhan wato wannan magana ta yi tasiri a cikin zukatan mutanen kasar nan sai mutun da tije ce maka yau da asuba da gari ya waye naga wata fa kuma ya za a ce yau ya fito to sai ya bashi amsa baba watan da ka gani watan Sha'ban ne shi ka gani da safe wannan kuma Ramadan ne ya fito wancan Sha'ban ne wannan kuma Labaran ne shikenan kaga ba matsala ina fata an fahimta har wa yau malamai suka ce kai koda watan kwaya daya ne Allah madaukakin sarki ba zai iya bayyana shi da safe ba kuma ya sake bayyana shi da yamma abu ne mai sauki ga rana tana bayyana da safe a gabas kuma a waye gari da yamma ta kai yamma ta fadi saboda haka gaskiyar lamari jama'a watanni 12 din nan kowanne daban-daban yake zamu zo mu tattauna wata matsala makamanciyar wannan insha Allah wadda mai yiwa wannan zai fitar da mu daga cikin wani rudani wannan rudanin shine idan wata ya bayyana kuma mutane suka yi kokarin ganin wata ba su gani ba sai aka zo da labari cewa an ga wannan wata a fatas kuma sai aka sanar da mutane sai suka yadda suka dauki azumi amma zuciyarsu bata natsu ba kun san ana yin haka idan wata ya bayyana a gare su sai su ce to gashi nan wannan watan daga gani tsayuwar yau ne me hujjar su sun ganshi dan mutsili sai su ce tsayuwar yau ne wasu kuma sun ganshi gobjeje sai su ce aha wannan watan ai yana nuna na kwana biyu ne annabi ya amsa wannan magana cewa ko daya ba haka bane kowane wata da girman shi ka san misalin wannan a aikace shine dubi jarirai a lokaci guda baka ga an haifi wannan jinjirin ka ganshi kukkukeke a daidai lokacin kuma wata ta haifi wani dan cito kuma sa'an juna ne to akwai akasin haka ma wannan jinjirin na kwana biyar ka ganshi dan mutsili wannan kuma da aka haife shi yau ka ganshi kukkukeke saboda haka girman jinjiri baya nuna kwanakin shi ko shekarun shi ko to haka nan girman jinjirin wata ko kankanta shi baya nuna yau ya fito ko ba yau ya fito ba a cikin hadisi manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki yakan girmama shi ya zama yadda ya zama a ranar farko ta fitowa kuma Allah yakan aje shi ya zama dan misli bayan yayi kwanaki da fitowa a karkashin wannan Allah da yake cewa su ne maka tambaya dangane da jirajiran wata kace da su jirajiran wata amfanin su suna bayyana ne dan su taimaki mutane wajen mu'amalar yau da gobe da kuma ibadar aikin haji sai Allah yace walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha sai dai kuma bashi cikin biyayyar Allah ku rinka shiga gidajen ku ta bayan gida walakinnal birra man ittaqa sai dai biyayyar Allah ta tabbata ga wanda ya tsoraci Allah wannan aya ita kuma aka ce bangaren nan da ke maganar shiga gida ta bayan gida ya faru ne saboda ɗabi'ar mutanen Madina mutanen Madina suna da wata ɗabi'a ita ce idan watannin aikin hajji yayi mutum ya riga ya kudurta bana zai yi aikin hajji to shikenan ba zai sake shiga duk wani rufi ba duk wata rumfa duk wani daki ba zai sake shiga ba sai ya ce saboda shi ya riga ya dauki harama aikin hajji to idan ya kama hanya ya tafi sai ya tuna yayi mantuwa to ba zai shigo ta zauren gidan shi ba saboda in ya shigo ta zauren gidan shi ya shiga cikin rumfa sai dai a jeho mishi tsani ta cikin gida ko kuma ya tsalle ya kama katanga ya je dauko abin da zai dauko ya sake hauro katanga ya fito yana ganin haka tsoron Allah ne ina fata an gane sai Allah ya ce ko daya shiga gida ta katanga ba shi da alaka da tsoron Allah biyayyar Allah ta tabbata ga wanda ya tsoraci Allah da gaske wa'tul buyuta min abwabiha Allah yace in za ku shiga gida ku zakke wa gidaje ta kofofin su wattaqullaha ku ji tsoran Allah la'allakum tuflihuna in kun ji tsoran Allah shine za ku samu babban rabo a wurin Allah jama'a kun ji waɗannan ayoyi ko kuma wannan aya wadda take dauke da hukunce-hukunce daya bayan daya na daga cikin hukunce-hukuncen Qurtubi yace qala ulama'una malaman mu suka ce in Qurtubi yace qala ulama una yana nufin malikiya kamar yadda Ibn al-Arabi in yace ulama una shi ma malikiya Nawawi in yace qala ashabuna yana nufin shafi'iyya man halafa la yaqdiyanna gharimahu aw la yaf'alanna kaza fil hilali idan mutun yace wane na rantse da Allah idan jinjirin wata ya bayyana zan biya ka bashin da kake bina ko kuma idan jinjirin wata ya bayyana to zan aikata kaza aw ra'asal hilal ko kuma jinjirin wata na fitowa to zan biya ka aw indal hilal fa fa'ala dhalika ba'da ru'yatil hilal bi yawmin aw yawmayni amma sai bai biya bashin ba sai bayan kwana biyu da bayyana jinjirin wata ko kwana daya malamai suka ce lam yahlas babu kafara akan shi wato abinda ake nuna maka idan wata ya bayyana to koda ka ce in wata ya bayyana za kai kaza amma ba kai abin ba sai bayan kwanaki babu komai duk ana karkashin bayyana watan ne wa jami'u shuhuri to Qurtubi zai yi fada da wata al'ada wanda kun san ko a kasan mu nan ana cewa watan safar wata ne nahisi wata ne mai shu'umci ba a yin aure a watan safar kun san akwai irin wannan ba a daura aure ran talata sai a ce duk auren da aka daura ran talata zai samu matsala to shine malam yace wa jami'u shuhuri dukkanin watanni tuslihu li jami'il ibadat daidai ne ai dukkan ibada wal mu'amalat da dukkanin wata mu'amala ta kasuwanci ko daura aure ko tafiya alama ya ati gurgurdan yadda bayanai za su zo anan gaba karka tashi yin tafiya a ce maka ba kyau ba a tafiya ranan Laraba ba a zuwa siyo kaya ranar da ake yayyafi duk waɗannan ba a fita fatauci da daddare duk wannan ƙarya ne duk abin da ka tashi abin da ake nema kai istikhara kai sallar nafila raka'a biyu ka roki Allah ya tabbatar maka da alherin da ke cikin abin idan babu alheri Allah ya sauya maka ya kawo maka alheri gari na wayewa kai tafiyar ka in ka fito zaka tafi karka haɗu da kuturu ka ce to akwai sa'a ka haɗu da makaho ka juya ka ce babu sa'a karka ji kukan mujiya ka ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan gida baka tare a sa'a ba duk wannan yana daga cikin canfi jama'a a musulunci kowane wata kowace rana kowane dare ana iya yin mu'amala kowace iri ce wai Hausawa sun ce ba a daurin aure da daddare alhamdulillah mun ga Kanawa dai kan sun saba haka dan Kanawa galibin zawara ba da daddare ake daura musu aure to babu laifi ana daurin aure da daddare ana iya yanka hakikan layya ko hakikan suna da daddare duk ana yi babu laifi sai in bata kama ba gari ya waye baka samu kudin rago ba ha sai can wajen karfe 6 na magariba ka samu kudi ka je ka siyo rago ana sallar magariba a yanka shi yayi daidai ba za a ce sai gari ya waye rana ta daga ba a wannan ranar farko ne ake bin wannan ka'ida an sace maka ragon layya baka ganshi ba sai kashe gari da daddare ana ganin abinka ka danne shi ka yanka ina fata an gane ana yanka da daddare jama'a ana ɗiban ruwa rijiya da daddare ko rijiyar kusuguce ana ɗiba ba a hana ba ina fata an gane sannan kuma malam ya ce da Allah madaukakin sarki ya ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj waɗannan watanni da suke bayyana lokuta ne na ibada da mu'amala kuma lokutan aikin hajji ne tabiyyun liwajhi al-hikma fi ziyadati al-qamari wa niqsani Allah yana kokarin bayyana hikimar da ta sa wata yakan fito dan mutsili ya ci gaba da girma kuma sai koma ya zama dan karami wa huwa zawalul ishkal fil ajal wato Allah madaukakin sarki yana kokarin gusar da duk wani rikici ne game da alƙawari da aka dauka domin idan da wata din ya zama a tsaye yake girman shi baya sauyawa to lissafi da shi ba zai yiwu ba idan da rana in ta fito inda ta fito nan take tsayawa lissafin kwanaki ba zai yiwu ba haka ne gari ya waye ka ci bashin mutum ka ce to sai nan da kwana biyar kuma rana ta fito ta tsaya inda take ha kana nan kana lissafin awanni kai a wurin ka awanni 24 so biyar ta yi sai ka zo sai ka sai ce ai ga rana ba wani ba ha yanzu ai muna nan a rana ha yanzu ai ba ta canza kaga ashe motsin rana da tafiyar rana da wata to Allah yana bayyana hikima ne wajen mu'amala malam yake cewa wal mu'amalat wal ayman da rantsoyi da kuka yi da alƙaura wal hajji da kuma hajji idan ba dan haka ba ba za a san cewa watan Shawwal ya tsaya ba watan Zulqa'ada ya tsaya watan Zulhijja ya tsaya waɗannan sune watannin hajji ba za a san cewa Muharram ta yi sai a ce to watannin hajji ta fita dan haka yanzu kai da kaje kai aikin hajji na tamattu'i to tunda Muharram ta shiga to zaka iya yin ainihin umara duk idan da babu waɗannan tafiya da girma da raguwa da karuwa da facewa da bayyana na wata da ba za a iya gane haka ba wal idan da idda da babu yadda za a iya gane iddan mata da takaba wasau babu yadda za a iya gane cewa Ramadan ya shiga ba za a iya gane cewa yau Alhamis ce wancan Litinin bace balle kai azumin nafila wal fitr da ba za a iya gane cewa lokacin shan ruwa yayi lokacin sahur yayi ba wa muddatul haml da kuma adadin ciki yau wannan ciki kwanan shi nawa yau watan shi nawa wal ijarat da kuma ijara haya da kaje ka dauko da kuma gidan haya da ka kama da shagon haya wal akriya da kuma haya abin hawa da makamantansu ila ghairi zalika min masalihil ibad da ma dai wasu abubuwa na matsalolin bayi ba za a iya gane su ba yanzu kaga nan Allah madaukakin sarki yana nuna maka a ilmance wannan tafiya ta wata da bayyana shi da buyen shi da hasken shi da kuma irin yadda al'amuran wata suke faruwa na karuwar girma ko raguwa to suna da alaka da gudanuwar rayuwar dan adam ne ku dubi yadda Allah madaukakin sarki yake kara tabbatar mana da abin da ya faɗa mana a farkon suratul baqara huwal ladhi خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء الله madaukakin sarki duk abin da ka gani ya halitta dan mu ne dan haka ba wanda ya hana ku je sama jannatin in za ku iya zuwa sama rana ku je da rana da wata da taurari da duk wasu Jupiter Venus da dukkan su an halicce su ne gaba dayan su dan mu saboda haka babu laifi duk wani abu da ke doran ƙasa da duk wani abu wanda yake sama dan adam an yi dan kai ne shi yasa baka iya kera jirgin sama kai amfani da sararin samaniya iska da ruwan sama wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikinku yana nan ga ruwan sama ga aljanna saboda haka jama'a Allah madaukakin sarki yayi duk waɗannan halittu ne da motsin su da kaiwar su da komowar su dan amfanin mu akwai tsirrai da ba za su yi ba inda rana ba ta fitowa akwai tsirran da kuma rana in ta yi musu yawa su kuma ba za su yi ba sai an lullube su sannan sun yi kwari jikin dan adam da zai shiga halin tagayyara inda babu zafin rana to kuma zafin rana in yayi tsanani fa jikin dan adam kuma yana cutuwa saboda haka duk waɗannan halittu da ke kewaye da mu Allah ya halicce su ne don mu ci moriyar su wa nadhiruhu qawlul haqq da irin wannan a cikin alqur'ani Allah ya ce waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn dare da rana Allah ya ce mun sanya su abubuwan lura ne guda biyu ka tsaya ka lura tafiyar dare da yini akwai amfani gare mu famahauna ayatal layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan ana cikin dare sai kaga gari ya waye rana ta zo Allah yake cewa yana yin haka ne litabtaghu fadlan min rabbikum dan ku nemi falala daga ubangijinku idan rayuwa ta zama dare gaba daya akwai sana'ar da ba za ta yiwu ba to kuma in rayuwa ta zama rana gaba daya hutu kuma ba zai yiwu ba an fahimta dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa muka sanya ainihin wato hasken yini da yake ketowa ya haskaka dare gari ya waye domin ku nemi falala daga ubangijinku walita'lamu adadas sinina wal hisab dan kuma ku san adadin shekaru sannan kuma ku rinka sanin lissafe da kuke yi dan haka duk lokacin da daƙiƙa ta kada to dare yana ƙara matsowa ne inda rana ake idan da daddare ne duk lokacin da daƙiƙa ta kada to rana tana ƙara matsowa ne to akwai wani amfani na gane adadin shekara da wani lissafi da kuma amfani dangane da neman arziki ko kuma hutawa waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa dare lokaci ne na shakatawa bacci kuma hutu ne haka Allah madaukakin sarki ya fadi wannan ita ce aya ta 12 cikin suratul isra ga wata aya kuma ta biyar a cikin suratul yunusa ita kuma Allah cewa yake huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'a Allah madaukakin sarki shine ya haskaka rana wal qamara nura wata kuma ya zama yana da haske wa qaddarahu manazila sai Allah madaukakin sarki ya tsara wa wata hanyoyin tafiyar shi masauki masauki kowane dare akwai inda wata yake sauka Allah yayi haka ne lita'lamu adadas sinina wal hisab domin kusan adadin shekaru da kuma hisabi a can kun ji juyawar dare da rana kun ga me tafiyar rana da shigowar dare Allah ya ce lita'lamu adadas sinina wal hisab sannan wata da yake sauka a cikin wasu masaukaiya da Allah ya yi mishi shi ma kuma Allah ya ce lita'lamu adadas sinina wal hisab kun ga waɗannan karatutukan Allah yana faɗin wasu facts ne wasu scientific facts malaman musulunci daga nan suka fara bincike suka zo suka gano waɗannan ilmomi na geography ilmomi na astrology astronomy ilmi na space da sauran abubuwa musulmi ina aka baku a baya yanzu baku a karatun sciences dole ne ku tashi malaman musulunci waɗannan ayoyin suka karanta sai ba su dauka cewa Allah yana ba su labari ne kawai ba sai suka dauka cewa wannan wata avenue ce wata hanya ce wata kafa ce Allah ya bude musu na su tashi su fara bincike daga haka suka yi ta rubuce rubuce idan ka je ka karanta littafin Ajaibul Makhluqat 900 years ago Al-Allamatu Damiri ya rubuta wannan littafi shekaru 900 malami na musulunci ya rubuta ka zo kai samu kofin wannan littafin a makarantar nan zaka ga bayanai dangane da rana bayanai dangane da wata wasu manyan halittu da taurari waɗanda sai yanzu ne turawa suka kai gano su bayan shekara 900 wannan malamin ya rubuta labarai akan su zaka ga ana celebration an gano wata tauraruwa mai suna kaza sai kaga Al-Allamatu Damiri tuni ya faɗi karatu akan ta a lokacin babu kumbo a holo babu wannan ainihin na'urori da suke hawa suna tafiya duniyar wata amma malaman musulunci suka yi amfani da theories na Qur'ani suka iya gano practical application na waɗannan abubuwan da ayo aka gano su saboda haka musulmi kar ku zauna a baya amma matakin farko sai kun yi imani da Qur'ani sai kun koyi karatun shi yadda ya dace sai kun koyi fassara shi a bisa yadda ta dace wallahi in dai za a ci gaba da fassara mana Qur'ani irin fassarorin nan da muke ji galibi a gidajen radio wallahi babu inda musulmi za su tafi da hasken Al-Qur'ani kaje an karanto wa mutum aya shi kanshi baya iya maimaita karatun ayar daidai me ake tunani zai fassara ta daidai a karanta wa malami aya Al-Qur'ani sai kaje ayar ta yi gabas shi kuma yayi yamma da haka musulmi ba za su iya gano ire-iren waɗannan haƙiƙa a cikin Al-Qur'ani kuma mutane sai suka shagwabe sai sa kullun sai a ce albani kullun aya ɗaya yake yi a wata rama aya ɗaya ta yi yawa kar kai mamaki muna tafsiri ne wanda ya daidai da aqidar mu ta salaf na malaman mu na farko gashi baka mamaki wannan tafsirin mujalladi 28 ne wanda yake hannuna 28 volumes har yanzu a volume 3 muke saura volumes nawa to me kake tunani wata gaggawa ba mi amma kai baka jin ilmomin da muke di ba to so kake mi surure ni fa zuku falan nazidakum mi karatun zuku jama'a karatun zuku me isar mana ba ni bakin baka fasara wadduhi yace waruhiya daren tsida hantsi wallahi idza sajiya da dare idan yi duhu fa wadda ka rabbuka wa baqaliya bingijin ka bai watsi da kai ba bai rabu da kai ba ya Muhammadu saboda Allah a ba shi man nabi a fahimta haka al mufassir wannan mai tafsirin mai fahimtar da kai kai kun bata juna lokaci ne da zuwa kai ka shirya bude baki da wuri da ya fi maka wallahi Allah madaukakin sarki shiryar da mu dan haka akwai aiki akan mu mala yace wa ihsa'ul ahilla aisaru min ihsa'il ayyam kididdigar watanni da jira-jiran wata ya fi sauki fiye da kididdigar kwanaki don kwanaki guda nawa ne a mako guda bakwai a wata fa kwanaki 30
na
to kididdigar su ka buga a shekara kwana nawa ake da su 360 to sai Allah madaukakin sarki sai ajal lissafi a wata ishara akan in albashi ne ma a biya wata wata yafi sauki ko kun fahimta yafi a ce kullun zakai a biya ka albashin kullun saboda haka lissafi da wata ka dubi wajen haila ka duba wajen idda to an fi son lissafi da watanni fiye da kwanaki malam yana ƙara nuna mana hikima ne dake cikin wannan ainihin aya to a ƙarƙashin nan sai ya ce wa bihadha allazi qarrarnahu yaruddu ala ahli adh-dhahiri wa man qala biqawlihim innal musaqa tajuzu ila al-ajli al-majhuli sinina ghayra ma'luma wahtajju bi anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallama عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توقيت وهذا لا دليل فيه لأنه عليه السلام قال لليهود أقركم ما أقركم الله wata mas'ala ce wadda zamu zo mu ƙara tattauna ta in karatu ya karatu insha Allah ita ce wani zan dauki gona ta zan baka a bisa sharadin duk abin da ka noma zaka bani kaso kaza to abin da musulunci yadda kenan kar a ce wani ga gona zan baka zaka bani buhu biyar yo in ta tafke mishi fa shi ma bai samu buhu biyar din ba kai kuma yayi alkawari ko kuma ya dau biyar din ya baka da wanne dalili zaka ci wannan buhu biyar shi da ya noma yayi asara kun fahimta jama'a aka ce sai dai ayi yarjejeniya abin duk da aka samu to sai a bar shi sai ya samu ya tabbata to sai a ce to shikenan kai kana da kaza ni ina da kaza to tun farko za a iya yarjejeniya ga gona zan baka duk abin da ka samu zaka bani kashi daya kai kuma zaka dauki kashi biyu wato a kasafta uku kai ka rike kashi biyu ni kuma in rike kashi daya ka yadda eh ni ma na yadda sai a rubuta ko kuma a sa shedu shikenan idan ta yi kyau haka in ma ba ta yi kyau ba kaga in ma tiya uku aka samu kai ka dau biyu ni in dau daya buhu uku aka samu kai ka dau biyu ni in dauki daya to amma in aka yi yarjejeniya to dole ne wannan yarjejeniya kuma ta zama akwai lokaci zuwa wata damuna zuwa wannan wata ko zuwa wace shekara dole ne a tsaya a tattauna wannan to masu bin mazhabin zahiriya su al-Imam Dawud da almajiran da suka biyo baya su Ibn Hazm sai suka ce babu magana kaidi sai dai a bar magana kawai aka ce me yasa sai suka ce ai annabi ya yarjejeniya da yahudawa annabi bai sa lokaci ba sai Qurtubi ya ce ga abin da annabi ya ce cewa annabi yayi zan bar ku gurgurdan yadda Allah ya bar ku cewar gurgurdan yadda Allah ya bar ku an sa rana shine ran da duk Allah ya ce to yau su tashi shikenan sai a ce ku tashi kaga kenan akwai rana sai dai kawai ba sananniya bace a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan haka sai ya ce wa hadha adallu dalilin wa awdahu sabilin wa awdahu sabilin ala anna zalika makhsusun lahu to wannan ya nuna kenan irin wannan ma ya shafi annabi ne kawai wanda za a ce to algafa ta malam eh mu bari sai ran da Allah ya nufa a annabi ne kawai yake da wannan damar fa kana yantaziru fi zalika alqada' min rabbihi dan haka manzon Allah ya zauna yana jiran hukunci daga ubangijin shi dan ubangiji ne mai wahayi walaysa kadhalika ghayruhu to wani baya sauraron wahayi dan haka duk wanda yazo gonarka yace ka bashi to sai a tsaya a ce to zuwa shekara kaza ko zuwa wata kaza kuma ga ka'ida kaza dole a kayyade waɗannan dokokin ƙwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimaka da yake ane mana isharar lokaci jama'a anan ne ya kamata ainihin mu saurara sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba mu karasa wasu hukunce-hukunce guda biyu zuwa uku sa'annan sai kuma mu ci gaba da karatun sauran ayoyi waɗanda za su biyo baya insha Allahu ta'ala a cikin wannan sura mai albarka na'am na'am na'am
sai albashi yana wato kasance ana dilewa wani lokaci na'am yakan samu dama na sai ko ya samu tsofaffin kayan da gwamnati ta gama amfani da shi sai ya amfani da su kafin albashi shi ya fito. To irin waɗannan yanzu yana son ya tsuba ya zai
kyauta. Wai ma'aikacin gwamnati ne kafin a bashi albashi sai ya buƙatu. Sai ya ga wasu tsofaffin abubuwa a ofis wanda yana zaton an daina amfani da su. Dan haka sai ya ɗiba ya rinƙa siyarwa. Yanzu ya ji cewa wannan dukiya mallakar hukuma ce ya kamata ya yi. Sai ya dubi zuwa gawa zai iya rubuta wannan koke nashi domin a halatta mashi ko kuma a ɗibi abinda ya ɗauka a wannan lokaci ba da izini ba. Sai a binciki ma'aikatan gwamnati in akwai haka to, in kuma babu to sai ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ana fatan Allah ya fi mishi. Ayi haƙuri insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.